This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani. Da Sarauniya, da Fara'a, da FM Nomad, da Dalol FM muryar Arewa, da Kumaniya. Haka kuma kuna iya sauraren shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantowa Sarfil Hashin Gumel. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Yayin wata hira da yi da gidan talabijin na CNBC a wajen taron tattalin arziki da ake yi a Davos na ƙasar Switzerland, Carter ya ce sojojin Amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwar sojojin Iraki da Siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki. Muna duba yadda za mu samu damar yin amfani da mafi wanda muke yanzu, kuma za a samar da sojojin ƙasa. Ina so in bayyana wannan dalla-dalla, a cewar Carter. Sakataren tsaron Amurka ɗin zai gana da wasu ministocin tsaro na wasu ƙasashen cikin makonni biyu masu zuwa. Ya ce akwai ƙasashe da dama da ba sa yin abin a zo a gani a yaƙi da ISIS. Ya ce irin waɗannan ƙasashe a takarda kawai suke yin yaƙin. Ba wata alfarma Amurka ke nema wajensu ba, muna so ne sauran mutanen su taka tasu rawar, a cewarsa. Harin da aka kai kan wasu manya-manyan bututun mai a yankin Niger Delta a Najeriya na janyo fargabar yiwuwar ƙungiyar tsagerin nan da ta tsallafa na wani lokaci za ta sake zabura ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar. Babu da yi wanda ya ɗau alhakin kai harin, to amma ya zo ne 'yan kwanaki bayan da wata kota a Lagos ta bayar da umarnin da muke tsohon madugun 'yan tsagera Ekpe Mupolo, wanda aka fi sani da Tampolo. Tampolo ya taɓa zama wani mai ɗimbin tasiri a tsakankanin 'yan tawayen waɗanda ke kiran da a ƙara kasan da talaka ke samu a yankin mai arzikin man fetur ɗin. Kusan dai an murrukushe tsagerin a shekara ta 2009 a lokacin da gwamnati ta fara wani shiri na afuwa wanda a ciki akan baiwa 'yan tawayen albashi da kuma koya musu wasu hanyoyin dogaro da kai a madadin tabbatar da zaman lafiya da za su yi. A cewar hukumar yaƙi da al'amdahana a Najeriya, ana zargin Tampolo da wasu mutane tara ne da laifin karkatar da akalar wasu kuɗin haram da kuma wata munamuna da haɗin gwiwar kamfanin gwamnatin da mai zaman kansa ta shafi hukumar kula da harkokin sufurin ruwa. Yayin da shugaban China ke shirin zuwa Iran wannan ƙarshen makon a wata ziyara aiki, Amurka ta ce tana dai fata China za ta ci gaba da haɗa kai da Amurka wajen ganin cewa Iran ba ta farfaɗo da shirinta na nukiliya ba. Shugaban China Xi Jinping shi ne shugaban ƙasa na farko da zai je Jamhuriyar Musuluncin tun bayan da Iran ta fara aiwatar da matakan katse shirinta na nukiliya. Ƙasashen sun ci gaba da hulɗarsu ta fuskar tattalin arziki da soji, duk kuwa da takunkumin da Amurka da sauran ƙasashen yamma suka ƙaƙaba mata. Amurka da China ne shugabannin gamayya na wata tawagar da ke kula da sabon fasalin babban na'urar sarrafa ruwa da Iran da ke araka saboda kar a ƙirƙiro sinadarin plutonium. Al'ummar da ke Washington DC, babban birnin Amurka, na shirin fuskanta wata guguwa mai ƙarfin gaske da ke tafe da dusar ƙanƙara wadda ake tsammanin yawanta zai zamanto kusan wadda ba a taɓa gani ba a lokacin da guguwar za ta yi gabar gabashin ƙasar. Masu hasashen yanayi sun ce dusar kankara za ta mamaye birnin Washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya Juma'a. Ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar Lahadi. Ana kuma kyautata tsammanin aukuwar guguwar mai hatsarin gaske da ambaliya a gabar tekun yankin. Gabanin aukuwar hakan, magajiyar garin Washington Murrell Bosa ta kafa dokar ta ɓaci inda tuni aka rufe makarantu a jiya Juma'a. Haka kuma an rufe ofisoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma na ɗaukar wani matakin da ba a saba gani ba na rufe ɗaukacin sashen sufuri na birnin. Yanzu haka dai an soke zirga-zirgar jiragen sama 4,500 a duk faɗin Amurka yayin da ake tunanin za a samu katsewar wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane su tanadi abinci da sauran muhimman ababen rayuwa.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. Yomi muke tabbata da su ne cikin rahotannin namu.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan dauke maku da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko zai yi magana ne akan cutar zazzabin lasa da ta addabi wasu jihohin Najeriya. Rahoto na biyu zai yi magana ne akan cutar masassarar tsuntsaye da ake fama da ita a jihar Kano. A rahoto na uku kuwa zai yi magana ne akan cutar hanta. Yayin da rahoto na hudu zai yi magana ne akan amfanin zuwa awon ciki ga mata masu juna biyu domin inganta lafiyarsu da jariran da ke cikinsu. Baya ga waɗannan rahotannin, a cikin shirin in kunne ya ji, za ku ji mu tare da Malam Muhammad Kabir Abdullahi, shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya wanda ake yi wa lakabi da Norhi. Akan mahimmanci da alfanun da tazarar haihuwa yake da shi ga iyali.
To madalla. Kubulunya ta suta mai shamba. Hawaye ido na zuba suke ba kauta. Kafafuna gudu ta mukare da bari. Gashi ba cikin jiki na sakuwa. Kinne ko mai laifi ya fiwa.
Hukumomin kiwon lafiya a Najeriya sun miƙe tsaye wajen faɗakar da jihohi illar da cutar zazzabin lasa ka iya haifarwa a ɗan ƙanƙanin lokaci ga al'umma. Ciki kuwa har da jihar Bauchi, wakiliyarmu Amina Abdullahi Gilbo na ɗauke da rahoto.
Famanar sakatare a hukumar lafiya na jihar Bauchi, Dr. Sa'idu Aliyu Gitar, ya ce har yanzu ba a samu mai ɗauke da cutar lasa ba a jiha.
Daga watan 12 zuwa yanzu 10 ga watan Janairu, Bauchi ba ta da wani lasa ba. Guda huɗu aka suna ci, an kai jinin guda uku. babu ba same su da shi ba sannan guda ɗaya ne muke sauraron ansa sa shi ma zato ne a yanzu haka da muke ma magana daga 15 ga watan 12 ga bara zuwa 10 ga watan 1 na wannan shekarar babu lasafi ba jihar Bauchi akwai mutum ɗaya ke kwance wanda ake zato lasafi ba ne amma ba a tabbatar ba ba a tabbatar sai an kai jinin mutum ma'auni a jihar Edo a tabbatar dama su hudu ne suke kwancan amma amsan guda uku ba su da shi ɗaya nan ake jira daga watan janairun bara zuwa watan disamban bara cikin sha hudu ne ake zaton suna da shi amma shida aka samu suke da shi sannan cikin shida na uku suka rasu garin ba a sake samu a nan jihar Bauchi ɗaya ne kawai ake jira.
To me yasa aka lissafa jihar Bauchi a ciki tunda kuma gashi anan kana ce mana yanzu babu wanda yake dauke da wannan cuta ta lassa?
Yana can Abuja ba zai san menene yake faruwa a nan ba kuma magana idan ka dauki magana daga nan Bauchi zai yana iya canjawa mu dai a sanin bomba da al'aluma daga Bauchi muna yanzu muna da lassa har abu ne da ake yau da kullum za ka rahoton yake ga muna na tattare da su yawa duk wani update ana tura musu wata ko sati biyu ana tura musu so suna da wannan rahoton cewa mu daga 15 ga watan Disamba bara zuwa janairun bana ba mu da shi har zuwa yanzu ba mu da safi a Bauchi duk mutum kudi da aka samu uku ya za ba su da shi sannan ɗayan ma jira ake a ga amsa ai tun shekara 2012 muna ɗaukar mutane musamman muna da team muna da committee wanda ita aikin ta ke nisa ido a irin wannan cututtukan ba lasafi ba kawai ba duk wani cuta wanda na gaggawa ne ke bukatar kula na gaggawa wannan tipin ta ke ɗauki na wannan abu haka ma lasafi ba tana nan tana aiki dare da rana sannan tana ilmantar da mutane ma'aikata mutum ma'aikatar lafiya mutum ta wayar musu da kai yadda za su yi su gano wannan ciwo da kuma yadda za su ɗau matakai na shawo kansa.
Dr. Sa'idu Aliyu Gital kenan famanin sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, sakamakon bullar cutar masassarar tsuntsaye a jihar Kano da ke arewacin Najeriya, gwamnatin jihar ta ce za ta hukunta duk wani mai gona da ya sayarwa jama'a da kajin da suka kamu da cutar masassarar tsuntsayen. In ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu.
Daraktan kula da lafiyar dabbobi na jihar Dr. Shehu Bawa ne ya bayyana haka a tattaunawarmu da shi a game da bullar cutar a jihar Kano. Dr. Shehu Bawa ya bayyana yawan gonakin da ya zuwa yanzu suka kamu da cutar.
Gonaki 22 zuwa yanzu su suka kamu da cutar nan.
Yawan kajin da suka kamu fa?
Yawan kajin da suka kamu sama da 80,000. 80,000 da ɗan kaɗan.
Wannan mataki kuka ɗauka na ganin wannan cuta ba ta yaɗu zuwa sauran gonaki ba?
To na farko dai duk da zaran an samu cutar an tabbatar ba ma bari ya kwana ana kashe kajin nan duka kuma ana zuwa a feshe duk guraren nan kuma muna da mutane a ƙasa da suke yawo suke tabbatar da cewa ba a sayar da kaji waɗanda suka kamu da cuta.
Idan kuka kama wanda mai gonar da ya je kasuwa yana saidawa mutane kajin da suka kamu da wannan cuta wani mataki za ku ɗauka?
Yanzu muna aiki da jami'an tsaro da mai gonar da ya sayar da kajin da suka kamu da cuta da shi mutumin da yake zuwa gonaki yana sayan masu cuta yana sayawa jama'a in mun kama su 'yan sanda za su kama su za su kuma kai su kotu a hukunta su.
Menene illar sayar da wannan kaji ga mutane?
Na farko illa cutar nan tana kama mutane illa ta farko kenan. Ta biyu illar ita ce yaɗuwar cutar cikin ɗan lokaci ƙanƙani idan ana sayarwa illa ta biyu kenan.
Me yake jawo ita wannan cuta take zama kamar wutar daji kajita a nan kajita a can kajita a can?
Na farko shine idan wasu suka ɓoye suka ƙi sanarwa da wuri suka sayarwa jama'a kuma suka saya wani ya ɗauka daga nan ya kai nesa to can ma za su kamu dalilin da yasa take yaɗuwa kenan. Da
ita wannan cutar mara tsuntsaye ta fi kama kajin gidan gona ne ko har na gida?
Duka, ba wanda ta bari.
Yanzuwa yanzu wani mataki kuka ɗauka na faɗakar da mutane na ganin an shawo kan wannan matsala a jihar Kano?
Na farko duk gidajen rediyon da ke Kano duk suna sanarwa sun sanar gidajen talabijin da ke Kano da AIT da ARTV da abunan duk suna faɗa saboda haka kuma duk taro muna tura mutane su je su yi mutane jawabi game da illar wannan cuta game da lafiya da kuma dukiyar jama'a.
Dr. Shehu Bawa ya kara da cewa sun baza jami'an su a fadin jihar don kawo rahoton duk wata gona da ta kamu da cutar don daukar matakin gaggawa a wani kokari da suke na shawo kan yaduwar cutar a fadin jihar. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu, cutar hanta na ɗaya daga cikin cututtukan da ke illa ga jama'a biyo bayan saku-saku da ake yi da ita. Wakilinmu Shu'aibu Mani daga maradin Jamhuriyar Niger ya tattauna da wani ƙwararren likita akan yadda cutar take.
Dr. Mani Amadu, ƙwararren likita Kauraso, ya mana fashin bakin ita wannan cuta.
Ana ɗauka cutar biyanmu ko shawara kamar yadda ake ɗaukar cutar sida, mutane su san da wannan. Ƙwayoyi ne na rukunin virus wanda ke shiga cikin jikin bil'adama. Rukunin B su ne suka yi yawa a nan ƙasashenmu na Afrika, kuma su ne masu cutarwa a cikin jikinmu. Wannan ƙwayar cuta ta virus ya suka shiga a cikin jikinmu inda suke yaduwa, inda suke yada zango shi ne a cikin anta. Nan ne suke jin daɗi, kwanta nan su tashi a nan sai su ɓata wannan anta, kawo cuta da ake kira bayamma ko shawara. Dan haka dan an ce kana da bayamma bai kamata ba ka zo ka kwashi magani ko da na nasara ne ko na gwalgwajiya ka zuba a cikin cikinka. Saboda wannan magani idan yayi yawa yana iya zama guba, yana iya bata anta a samu wata cutar bayamma ko cuta shawara wadda ba wannan ƙwayan cuta suka haddasa ta ba. A'a, shashayen magunguna ne da aka yi sai an yi bincike tukuna, saboda akwai wasu abubuwa wanda ke iya bada kalar dorawa ko kalar masara ta idanunmu ko ta gabanmu na sassan jiki da sauran.
Ga masu fama da wannan cutar ta bayamma, cikin wani hali suke su? Malamu, ka yi fama da cutar bayamma a lokacin, kamar me kake ji a cikinka?
Gaskiya a lokacin da nayi fama da cutar bayamma, to ainihin tana kama gwiwoyina gabaki ɗaya, bani da ƙarfin jiki kwata-kwata completely, duka ƙasa na bani da daɗi, kuma yawan wasu sara ne yau da gobe.
Amfani kai da magungunan gargajiya ko na annasariya?
Na annasariya sai dai zan kalma da sunan ice ne na wanda shi ne na sha, kuma alhamdulillah an samu sauki gaskiya.
Sai dai aka ce mai cutar bayamma bai cin wani mai ko
tuma an suka baka din suna gani, akwai wasu sun suka baka ka sha suna iya cewa tana iya rayya ko kama ci din kafin da wasu ai tallace suke nan gani suna kacin maskin na aman kaci gaskiya tana ita kuma.
Kawo yanzu to ina mutakan ɗauka ko kuma daga kai, duk da ana kirarin cewa mai cutar bayamma bai ci abinci mai maiƙo. Dr. Mani Amadu, ina labari ya kwana?
To ba nan take ba, tun dan an ce mutum yana da bayamma indan ya zama na an tashi an yi bincike an ga anta tana aiki lafiya lau, babu wani abu wanda za a hana ka ci komi kana yi. Sai dai in an ga anta ba ta aiki yadda ya kamata, lokacin ne a likitanci akwai maganin da ake rubutawa yana taimaka ma anta tana aiki.
Tana sauran kisa?
Ba shakka bayamma idan ta yi nisa tana iya bada bayamma wadda za ta dadewa a jiki ta bata anta kwata-kwata, ta bada abin da ake kira cirrhosis. Daga cirrhosis ana iya samun kansa. To kansa kuma inda na anta ne da an ce gashi, sai dai ai jiran ta Allah. Muna jan hankulan waɗanda za su shirin aure, musamman dai in kafin aure ya kamata cikin bincike-binciken da ake yi a gama da na bayamma. Dan aka ce guda yana da bayamma, kaga guda yana iya rigakafi, da inda samu wannan rigakafi shikenan zai kare shi har iyakacin rayuwar shi. Bayan wannan duk wanda bai san bai na da cutar bayamma ya je ai gwajin jinin shi, idan baya da ita akwai allura ta rigakafi ba ta da tsada, in aka kai mutum ita shikenan ta kare shi tsawon rayuwar shi.
Shaibu Mani, murya Amurka daga maradi Jamhuriyar Niger.
Daga jihar Jigawan Najeriya kuwa, an ƙara jaddada muhimmancin zuwa awo ne ga mata masu juna biyu domin inganta lafiyar su da na jariran da suke ɗauke da su. Halimatu Abdullahi na ɗauke da rahoto.
A kullum kwanan duniya, masana game da harkokin lafiya sun kasa gazawa wurin ganin sun ci gaba da nuna wa mata masu juna biyu muhimmancin ziyartar asibiti domin yin awo, kamar dai yadda malama Maryam wata mace mai juna biyu ta bayyana dalilin ta na zuwa awon ciki.
Dalilina na zuwa awo shine saboda lafiyata da na ɗan da zan haifa. Ina gida a zaune ban san me ya faru ba. Da ba lafiya a ciki, kai ba lafiya. Mu rinka kokartawa akalla kafin mu sauke, mu zo mu ga likita ya duba mu, kuma mu yi kokari mu sha magungunan da aka ba mu.
Kenan kina ganin muhimmancin shan magani a gurin mai ciki da zuwa asibiti?
Gaskiya kam alhamdulillah, dan kafin in fara zuwa ban rabo da ƴan kasala dan amai, amma yanzu da na fara shan magunguna na, mun gode Allah, shike bada lafiya, ba magani ba, amma shan shi dai yana da amfani.
Ita ma ana ta bangaren metramaraliya, wadda ita ce shugabar sashin lura da mata masu juna biyu a asibitin kwararru na Rashid Shakoni cewa ta yi an samu ci gaba a fannin zuwa awo.
To a gaskiya kan yanzu an samu ci gaba ba kadan ba saboda a da din kinga basu san muhimmancin awo ba. To amma yanzu da yake kinga ana bin su zuwa ƙauyuka ana mafaitar da su to zaki ga mace ma za ta zo da kanta. Kuma a wajen awannin da maza a gaya musu idan sun samu matsala haka idan koda ba a ji motsi bane ba sai an zauna kafin ma zuwa wannan lokacin ba. Duk dan matsala kadan aka samu kawai sai ai hanzarta a tawo asibiti. To annan ne za a iya tantancewa ai maganin abin da wuri. To shi yasa a gaskiya yanzu ana an samu ci gaba sosai fiye da da kan.
To yaya kuma maganar zuwa asibiti haihuwa bayan awa? Tunda wata zaki ga tana ta zuwa awan amma kuma zuwa asibiti haihuwa sai ya gagara.
Eh to gaskiya shi ma da din sai kiga su ce wai ai da zuwa asibiti yawan kwanciya nan da ake yi idan za a haihu. Kin san su a gida idan za a haihu a tsugunne suke haihuwa. To sai kuma kiga mu a asibiti wacce za ta kwanta ne ba sai ta wannan tsugunnau din nan ba. To amma da yake suna zuwa awan yanzu an samu ci gaba ana gaggaya musu irin amfanin wannan kwanciyar nan da ake lokacin haihuwa. To shi yasa ai ba a san matsalolin da ake samu a da din na yanzu gaskiya. Ba a samu shiyar su saboda sanaga sun san amfanin awon da irin kwanciyar da za a yi idan mutu za ta haihu.
Kenan suna zuwa asibitin ba kamar da ba.
Suna zuwa gaskiya sosai kam.
Hajiya Raliya kenan ta fannin kula da mata masu juna biyu na asibitin kwararru na Rashid Shakoni kenan a jihar Jigawa. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi. Yau a cikin shirin in kunne yaji muna tare ne da Malam Muhammad Kabar Abdullahi shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya wato Norhi a jihar Kaduna dangane da muhimmancin bayar da tazarar haihuwa. Na fara da tambayan sa ne ko menene muhimmancin shirin nasu yake ga iyalai ma'aurata?
Wannan shiri yana da nasaba da daukan ciki lafiya haihuwa lafiya da yaye lafiya da tazaran haihuwa. Tazara ko dan yawan irin mace-macen mata a biranen Najeriya da kuma karkara da kuma a Najeriya tana cikin kasashe da suke ba da kaso mai tsoka sosai wurin mata masu mutuwa dalilin daukan ciki da haihuwa. To wannan shiri kuma an yi ta ne don inganta lafiyar mata da rage matsalolin da ke kusantar mata zuwa ga rasuwa. To kuma waɗannan matsalolin guda biyar ne kuma an san su duk duniya kowace mace inda ta sami ta ɗau ciki takan tunkari wannan abun yayin da take da cikin ko kuma yayin da ta je haihuwa. Shine irin akwai barkewan jini, akwai hawan jini yayin daukan ciki da haihuwa, akwai bari, akwai naƙuda mai tsawo da wahalarwa, akwai kuma shigar cuta. To waɗannan guda biyar su ne suke tunkarin mata yayin da suka ɗauki ciki. To kuma waɗannan ababen guda biyar su an san maganin su, an kuma san yanda abu da ya kamata a yi don inganta lafiyar mata. To shi ana alkalman bincike a duniya gabaki ɗaya ya nuna cewa idan aka yi tazara akan iya rage mace-macen matsalar da ke kusantar mata zuwa ga rasuwa kashi 40 cikin 100. Haka kuma irin na yara ana iya samun raguwa na kashi 27 cikin 100. Kenan mace ɗaya cikin uku ana iya magance matsalan da take da shi wanda zai hana ta irin matsalan irin shiga wani hali na kakani gaye. Kuma ana iya rage irin mace-macen yara kashi ɗaya cikin 10-11. To wannan shi yasa irin muka kira yan jarida don mu yi musu irin muwaya da kansu mu kuma ƙara fahimtar da su ainihin aikin da za su iya yi na jawo hankalin gwamnati don ta ba da kaso mai tsoka wurin inganta lafiyar mata da kuma ba da maganin tazara ta zamani kyauta.
Me ya jawo hankalinku wannan kungiya ta Nurhi domin duba ɓarayin mata masu ciki da kuma yanda yanayin mace-macen su yake da kuma jarirai?
Abu da ya jawo ra'ayi shi ne abu da ya shafi irin fahimta da al'ada. In ka duba gani cewa yawanci idan mace ta rasu akan ce mace irin aka ce irin ayya ta rasu irin aka ce ta yi shahada ko ba haka ba. To amma ai karkashin wannan fahimta shine aka gane cewa misali duk inda aka yi aka bada irin aka yi tazara to mace takan dan akan dan samu ingancin lafiyar wannan matan ta girgije ta mai da karfin jikinta kafin ta sake daukan wani ciki.
Da wannan tattaunawa ta musamman a cikin shirin Inku ne yaji da muka yi da Malam Muhammad Kabir Abdullahi shugaban shirin kyautata lafiyar mata a biranen Najeriya dake jihar Kaduna wato Norhi. Muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai makon gobe idan Allah ya kai mu a tara domin jin wani sabon shirin.
To masu sauraro, anan damu da sa'a cikin shirin na yau, sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi, yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya yi kira da a ci gaba da girke sojojin ƙasa na Amurka a Iraki da Siriya don a yi galaba kan ƙungiyar ISIS. Yayin wata hira da yi da gidan talabijin na CNBC a wajen taron tattalin arziki da ake yi a Davos na ƙasar Switzerland, Carter ya ce sojojin Amurka na ƙasa za su ƙarfafa gwiwa sojojin Iraki da Siriya su kuma mai da hankali kan bayar da shawarwari da kai ɗauki. Harin da aka kai kan wasu manyan butatan mai a yankin Naji Delta na Najeriya ya janyo fargabar yiwuwar ƙungiyar tsagerin nan da ta ɗan lafa a wani lokaci za ta sake zabura ta kawo cikas ga ɓangaren man ƙasar. Babu dai wanda ya ɗau alhakin kai harin, to amma ya zo ne ɗan kwanaki bayan da wata kotu a Lagos ta bayar da umarnin damƙe tsohon madugun 'yan tsagera wato Tampolo. Yayin da shugaban China ke shirin zuwa Iran wannan ƙarshen makon wata ziyara aiki, Amurka ta ce tana da fatan China za ta ci gaba da haɗa kai da Amurka wajen ganin cewa Iran ba ta farfaɗo da shirinta na nukiliya ba. Al'ummar da ke Washington DC babban birnin Amurka na shirin fuskantar wata guguwa mai ƙarfin gaske da take tafi da dusar ƙanƙara wadda ake tsammanin yawanta zai zamanto kusan wadda ba a taɓa gani ba a lokacin da guguwar za ta nufi gaɓar gabashin ƙasar. Masu hasashe yanayi sun ce dusar ƙanƙara za ta mamaye birnin Washington da sama da santimita 60 wadda ta fara zuba tun yammacin jiya Juma'a, ana kuma tsammanin za ta ci gaba da zuba har zuwa ranar Lahadi. Ana kuma kyautata tsammanin aukuwar guguwar mai hatsarin gaske da ambaliya a gaɓar tekun yankin. Gabannin aukuwar hakan, magajiyar garin Washington Muriel Bosa ta kafa dokar ta ɓaci inda tuna aka rufe makarantu a jiya Juma'a, haka kuma an rufe ofisoshin gwamnati da ke birnin. Jami'ai ma na ɗaukar wani matakin da ba a saba gani ba na rufe ɗaukacin sashen sufuri na birnin. Yanzu haka dai an soke zirga-zirgar jiragen sama 4,500 a duk faɗin Amurka, yayin da ake tunanin za a samu katsewar wutar lantarki a kuma daidai lokacin da aka umarci mutane da su tanada abinci da sauran muhimman ababen rayuwa. Cikin makonnin ƙarshe na shekara ta 2015, kusan manyan jami'ai da kwamandojin ƙungiyar ISIS a ƙasar Siriya da Iraki wajen 500 ne suka kwashe nasu suka arce, a cewar wani jami'in Amurka wanda ke da masaniya kan wannan muhimman bayanai. Ba wai ja da baya bane suka yi, illa sun yi ne domin ƙarfafa wasu larduna abinda suke kira daularsu da ke wanzuwa a Libya, inda yanzu haka ma suke ƙaruwa da wasu 'yan Tunisia da Libya waɗanda suka goge a wajen faɗa, yayin da wasu jami'an Amurkan kuma ke ganin faɗan da ISIS a Libya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.